إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalam khairil anam na Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi alayh. Wannan majalisi shine na 119 a wannan yammaci na Laraba 5 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 30 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba mun shiga cikin kitabu zakka, littafin da yake magana kan zakka. Hadisin da muke karatu cikinsa shine hadisi na farko daga wannan littafi kitabu zakka. Hadisin Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa. Yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika Mu'adhu dan Jabal zuwa Yaman ya ce masa innaka satati qauman ahla kitab, wannan mun yi bayani akan sa a majalisin da ya gabata. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa cewar lallai shi zai je gurin wasu mutane ma'abota littafi. Mun yi bayanin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa irin mutanen da zai je gurin su, irin mutanen da aka aika shi gurin su a Yaman, saboda mutane ne wanda suke da ilimi, sannan kuma ba za su rasa shubuhohi da za su shigo masa da shi, da hujjoji da za su kare kansa su mayar da da'awarsa da su ba, to ya san irin shirin da zai musu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza ji'tahum, in har ka je gare su, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka kira su har su shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Wannan mun yi bayanin sa a majalisin da ya gabata. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma Annabi Muhammadu manzon Allah. Wannan gabar wa anna Muhammadar Rasulullah a kanta muka tsaya a majalisin da ya gabata. Shahadatu an la ilaha illallah mun yi bayani kanta. Wa anna Muhammadar Rasulullah muna kan gacin bayani kanta lokaci ya kure mana. Waɗannan shahada guda biyu da su ne mutum yake shiga musulunci, ya shaida cewa Allah shi kadai yake wajen bauta, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo, babu manzo a bayansa, shi kadai ne kuma manzo na Allah da Allah ya aiko. To imani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shaida cewa shi manzo ne, yana da sharuɗa guda huɗu. Mutum ba zai tabbatu cewar ya shaida cewa shi din manzo bane har sai ya cika waɗannan sharuɗa guda huɗu. Idan mutum bai cika ba, zai zamanto an samu naƙasu dangane da shaidawarsa cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. sharadi na farko ta'atuhu fi ma amara. Malamai haka suka ce ta'atuhu fi ma amara, yi masa da'a cikin abin da yayi umurni. Suka ce rashin yin da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da yayi umurni rauni ne dangane da shaidawa cewa shi manzon Allah. An samu nakasu, an samu tawaya dangane da shaidawa cewar shi manzon Allah. Saboda dan aike da za a turo ka, da za a turo shi zuwa gare ka da umurni, in kar ka tabbatar da cewar eh shi din dan aike ne, kuma ka yarda da sakon da aka turo shi da shi, umurnin zaka zartar da shi. Sai dai ɗayan biyu baka yarda ba, ko kuma sakon bai maka ba. To shine bayanin da malamai suka yi cewa daga cikin sharuɗan da za su tabbatar da cewar ka shaida cewa shi din manzon Allah ne, ka masa da'a cikin umurninsa. Wannan sharadi na farko ke wa tasdiquhu fima akhbara. Sharadi na biyu ka gaskata shi cikin abubuwan da ya bada labari. Yanzu wanda ya samu kokonto dangane da labari, cikin labaran manzon Allah da ya zo da su, wannan bai shaida cewa shi manzon Allah ba. Wanda ya iya gaskata ɗaya daga cikin hadisan annabi, tunda ai su ne labaran annabi, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne labarai na annabi sallallahu alaihi wasallama, abubuwan da ya bada labari a kansu. To wanda zai karyata hadisi ingantacce, to wannan bai shaida cewa annabi manzon Allah ba. Dole ne ka gaskata shi cikin abun da ya bada labari a kai. Duka kuma ko ka yarda zaka karbi abun kai aiki da shi, ko baka yarda ba dole ka gaskata shi. Saboda me? Saboda shi manzo ne na Allah. Sannan sharadi na uku, wajtinabu ma anhu naha wa zajara, da nisantan abun da ya tsawatar, abun da ya hana a nisance shi. Ya hana kaza, ya tsawatar kan kaza. To in an shaida cewar shi din manzon Allah ne, a nisanci haninsa, a nisanci abin da ya tsawatar a kai. To wannan yana ƙara tabbatar da cewa bawa ya shaida cewa shi din manzon Allah ne. Amma wanda annabi zai tsawatar kan kaza, ko ya hani kan kaza, amma kuma ya ci gaba da aikatawa, zuciyarsa a sake, hankalinsa a kwance, wannan akwai tawaya, akwai rauni dangane da shaidawarsa cewar annabi din manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai sharadi na hudu, wa alla yu'badallahu illa bima shara'a, kuma bawa karya bauta wa Allah sai da abin da annabi ya shar'anta. Kenan abin da annabi ya zo da shi, tunda shi ne dan aikin, shi aka aiko da addinin, shi aka aiko da shari'ar, ya zama ba za ka bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi. Kenan abin da bai zo da shi ba, ba za ka bauta wa Allah da shi ba. Wannan yana daga cikin cikar shaidar ka cewar shi din dan aike ne na Allah. Shi din Allah ya aiko shi da sakon. Saboda inda Allah madaukakin sarki yana so mu bauta masa, kowa da fahimtarsa, kowa da tunaninsa, kowa da ganinsa, kowa da ra'ayinsa, to da ba zai aiko mana da manzo ba. To amma Allah ba da tunaninmu yake so mu bauta masa ba, ba da ganinmu da ra'ayoyinmu yake so mu bauta masa ba, yana so mu bauta masa ne da abin da ya shar'anta mana. Wannan yasa ya aiko manzonsa ya zo da shari'arsa, ya zo da saƙonsa wanda za mu bauta masa da shi. Sannan ya saukar da littafinsa. Saboda me? Saboda yana so mu bauta masa da abin da ya shar'anta mana. To yana daga cikin cikar shaidawa cewa shi din manzo ne na Allah. Karka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da ya shar'anta, sai da abin da ya zo da shi. To idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu, zai tabbatu cewar eh ya shaida cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzo ne na Allah. Idan an samu naƙasu da tawayar ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda hudu, zai zama mutum bai samu cikar shaidawa cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah. To waɗannan kalmomi guda biyu na shahada da su ake shiga musulunci, sa'annan kuma galibi ana maimaita su a cikin sallah da ma kiran sallah ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga duk sanda aka zo kiran sallah da ikama ana nana ta wannan kenan lokaci bayan lokaci dole mutun yana jaddada su kuma yana halartowa cikin zuciyarsa cewa ya shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake manzo na Allah ya shaida da haka to wannan shine abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci Mu'adhu dan Jabal idan ya je gurin mutan Yaman ya kira su zuwa gare shi kenan wannan ya nuna abu na farko da ake kiran wanda ba musulmi ba zuwa gare shi shine shiga musulunci shiga musulunci kuma ba shi yuwa sai da kalmomin shahada guda biyu shaidawa cewa Allah shi kadai yake wajen bauta sa'annan shaidawa cewa annabi Muhammad dan aikensa ne shi kadai kuma manzansa ne sannan ba za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan abu na farko kenan shine ginshikin musulunci yace fa inhum ata'u laka bidhalika idan sun yi maka da'a da haka sun maka da'a sun kalbi wannan kalmomi guda biyu na shahada shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in sun karba sun maka da'a sai ka je mataki na biyu kenan sai an amshi mataki na farko sa'annan ake zuwa mataki na biyu ga wanda ba musulmi ba shi yasa annabi ya ce fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to in sun karbi wadannan kalmomin shahada guda biyu mataki na biyu da zaka je fa akhbirhum ka basu labari anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin cewa fa lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane wuni da dare salloli guda biyar dinnan sune azhar la'asar maghriba isha asuba wannan shine dalilin da yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi kan cewar banda waɗannan salloli guda biyar babu sallar da take wajiba ai akwai batu kan sallar idi idi na azumi ko kuma idi na layya wasu malaman suna ga wajiba ce wasu suna ga ba wajiba bace sunna ce wanda suke ga ba wajiba bace sun kafa hujja da wannan hadisi na Mu'adhu dan Jabal domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawat to ka ba su labari cewa Allah madaukakin sarki fa lalle ya farlanta musu salloli biyar kaga ba a ce shida ba ballantana a sanya sallar idi a ciki ba a ce bakwai ba balle a sa idi a sa wutiri dan a gurin Abu Hanifa sallar wutiri wajiba ce a gurin Imam Abu Hanifa Allah masa rahama to anan salloli biyar annabi ya ambata kaga kenan waɗanda ba biyar din ba ba za su zama wajibai ba ko da an ga suna da ƙarfi mafi karanci a ce sunna ce mai ƙarfi sunna muakkada sunna wacce take mai ƙarfi kenan za a iya cewa sallar idi sunna ce wacce take mai ƙarfi haka nan sallar wutiri ita ma sunna ce wacce take mai ƙarfi saboda nusus da suka zo suka karfafe su amma ba za a sanya su cikin wajibai ba anan za mu fahimta ƴan uwa bayan kalmar shahada abin da yake mataki na biyu a matsayi gurin Ubangiji shine sallah sallah tana da muhimmanci a rayuwar musulmi sannan kuma yin ta cikin jam'i wannan shine zaman lafiyar musulmi da kuma yin ta akan lokacinta wannan shine abu mafi girma gurin Ubangiji subhanahu wata'ala Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa ya ga zunubin da ake aikatawa a yau an rena shi ba a dauke shi a bakin komai ba wanda a zamanin annabi wanda yake aikata wannan zunubi ana ganin shi kamar munafiki munafiki ma'ana babban laifi ne amma yanzu an rena shi a yanzu yaushe kenan zamanin tabi'ai yake magana zamanin tabi'a to ina ga zamanin da muke cikin nan yace a zamanin annabi sun kasance babu wanda ke kin halartar sallar jam'i sai munafiki wanda aka san shi da munafurci a zamanin annabi in dai kaga mutum ba halarta sallar jami'a a zamanin annabi to munafiki ne kuma ya shahara da munafurci kenan ma ba karamin munafiki bane babban munafiki ne shine baya halarta sallar jami'a yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin ɗaya daga cikin su sahabban annabi kenan mutum yana fama da matsanancin jinya amma ba zai iya zama ya zauna a gida ba yayi jinyar ai sallar jami'a ba tare da shi yace wani lokaci haka za a riko shi tsakanin mutane guda biyu ba zai iya tafiya shi kadai ba saboda tsananin jinya yana daddafa su yazo ya halarci sallar jami'a saboda kar ai bashi to amma a yau kuma ba a dauki sallar jami'a a bakin komai ba inji ana sammali wannan a zamanin tabi'ai ne ake wannan magana to ina ga wannan zamani da muke ciki tabbas sallah tana da girma tana da muhimmanci shi yasa Abdullahi dan Mas'ud da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-salatu ala waqtiha cikin ayyuka wanne ne yafi soyuwa gurin Allah annabi yace yin sallah akan lokacinta saboda muhimmancin wannan ibada ta sallah ita ce farkon abin da za a fara bincikan bawa ranar gobe kiyama in ta yi kyau sauran ayyuka sun yi kyau in ba ta yi kyau ba kuma ya shiga uku Allah ya tsaratar da ku to wannan ita ce ibada da ake so bawa ya kiyaye ta bayan kalmar shahada shi yasa annabi ya ce ya sanar da su mu'adhu kenan ya sanar da waɗannan mutane da aka tura shi ya je ya yi musu da'awa ya sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar a wuni da dare ya ce fa inhum ata'u laka bidhalik in har su sun maka da'a akan haka din akan tsai da sallolin nan guda biyar to sai ka je mataki na uku fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim wannan shine dalilin da ya sa mawallafin wannan littafi ya kawo wannan hadisi karkashin wannan babin zakka in sun amsa maka akan haka to ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim sadaqa cewa fa lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka dama mun ce daga cikin sunayen zakka ana kiranta sadaka kamar yadda aka kira ta da shi a wannan hadisi na Mu'adhu dan Jabal me yasa aka kira zakka da sadaka an kira ta da sadaka saboda alama ce wanda zai fitar da ita dalili ne da ke nuna gaskiyar imaninsa dalili ne da ke nuna gaskiyar imaninsa saboda ai dukiya bawa yana son ta sosai to idan har zai fitar da ita ya bayar da ita kamar yadda Allah ya tsara wannan dalili ne da ke nuna gaskiyar imaninsa shi yasa da yawa daga cikin wanda zaka ga sun mallaki dukiya dukiyar da ta kai zakka ba sa iya fidda zakkar wannan alama ne da ke nuna rauni ga imaninsa saboda yadda Allah ya halicci dan adam da son dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid shi akan son dukiya mai tsanani ne yana tsananta son dukiya to duk da yadda dan adam ke da tsanani wajen son dukiya amma zai iya fitarwa ya bayar wannan dalili ne da ke nuna gaskiyar imaninsa to shi yasa aka kira ta da sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tu ukhadhu min aghniyaihim wannan zakkar za a karba ne daga mawadatansu kenan ba a karban zakka daga gurin talakawa ana karba ne daga mawadatansu nan da annabi ya ce min aghniyaihim daga mawadatansu suwa kenan na'am mutanen Yaman wanda suka karbi kalmar shahada kenan ba a karban zakka a gurin kafu shi yasa ya ce min aghniyaihim daga mawadatansu su wanda suka karbi kalmar shahada kenan daga mawadatan musulmi wannan ya nuna ba a karba daga gurin mutane biyu da annabi ya ce aghniyaihim ba a karba daga fuqara'ihim da ya ce aghniyaihim ba a karba daga kafirai yana ana karban zakka ne daga gurin mawadata mawadatan ma na musulmi faturaddu ala fuqara'ihim amayar da zakkan ga talakawan su ma'ana abawa talakawan su kenan wannan ya nuna ba a bada zakka wa kafiri tunda cewa da yayi wa turaddu faturaddu ala fuqara'im fuqara'iman fuqar talakawan wa musulmi wanda suka karbi shahada kenan ba in aka fudda zakka ba a bada ita wa kafiri a wannan hadisi to amma akwai lokacin da ya halatta a ba wa kafiri a lokacin da aka ga alama idan an bashi wannan zakkar zai jawo shi zuwa ga musulunci to nan za a iya bashi amma haka kawai babu wata alama ba wani dalili ba za a bashi zakka ba amma idan an ga alama da take nuna cewar wannan kafirin in an dauki dukiyar nan yana cikin matsi kuma ko kuma wasu abubuwa na addini suna burge shi to idan aka dauki zakkar aka bashi akwai yuwar a ƙara sanya masa kauna da soyayyar wannan addini akwai fatan ya shiga musulunci to nan ya halatta a dau zakka a bashi sai shiga karkashin mu'allafatu qulubihi wanda Allah ya ambato su guda bakwai cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim sune na hudu da aya ta ambata sune wanda ake kokarin a jawo zuciyar su zuwa ga addinin musulunci amma wanda ke nuna tsantsan gaba wa musulmi da musulunci ba za a dau zakka a bashi wanda ba a fatan musuluntarsa amma wanda ake fatan musuluntarsa to wannan za a dauki zakka a bashi shi yasa a nan gurin annabi ya ce faturaddu ala fuqara'in kuma a bayar da zakkan a bada zakkan ga talakawan su talakawan musulmi kenan ba talakawan kafirai ba yaushe ne za a ba talakawan kafirai a lokacin da aka samu hab a kansu ake da fata a kansu cewar akwai yuwar ba su zakkan ya sa su shiga musulunci ya ƙara nuna musu kyan wannan addini na musulunci to sai a ɗauka a basu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inhum ata'u laka bidhalika in har su suka maka da'a akan haka fa iyyaka wa kara'ima amwali to na hore ka daga ɗaukan mafi ƙima mafi daraja na dukiyarsu kar ka zo ka samu uwar garke ka ce kai ita kake so a baka zakka daga gare ta annabi ya ce na hore ka daga haka ko kuma ka samu katoton rago wanda duk cikin dabbobin ba wanda ya kai shi ƙoshashe mai maiko murɗaɗɗe ka ce kai wannan kake so a baka zakkan nan in an tashi wannan za a baka shine fa iyyaka wa kara'ima amwali dukiya wacce take mafi kima mafi daraja a gurin su karkace daga ita dole za a baka zakka annabi ya ce na hore ka daga wannan karka zama mai wannan tabi'a mai wannan halayya wannan wasiyar annabi da ya masa ta farko ke wasiyarsa ta biyu yace wattaqi da'watal mazlum ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta ma'ana ka tsoraci zalunci saboda duk wanda aka zalunce shi matukar yayi addu'arsa ba ta faduwa kasa banza shi yasa annabi ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda fa yadda al'amarin yake ita wannan addu'a ta wanda aka zalunta ba shamaki tsakaninta da ubangiji yana kokawa an karba saboda haka ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta kai ta ka tsantsan ka nisanci zalunci ka guji zalunci saboda duk wanda aka zalunta matukar ya kokawa Allah to fa shikenan magana ta kare to anan ɗan uwa akwai wani abu guda gabanin mu je ga darussan da zamu ɗauka karkashin wannan hadisi idan muka kula da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci Mu'adhu ɗan Jabal ya kira mutanen nan na Yaman ahlul kitabi zuwa gare shi abubuwa ne guda uku abu na farko kalmar shahada wadda tattare da ita akwai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan abu na farko ke abu na biyu tsayi da sallah abu na uku ba da zakka to ina azumi ina hajji rukunan musulunci ba guda biyar ba ne buniyal islamu ala khamsin shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan na farko ke wa iqamis sala na biyu wa ita'iz zaka na uku wa sawmi ramadan na hudu wa hajj baitillahi alharam na biyar to anan me yasa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya takaita da rukunai guda uku farko ina rukuni na hudu da na biyar ba sa bukatar sa ba sai an kira su zuwa gare shi ba na'am idan ukun sun samu sauran biyun ba za su samu na'am guda ukun guda biyu azumi da hajji ko kuma yanzu azumi sai wanda yake da hali talaka ba zai ba talaka ba zai azumi ba in misali hajji sai wanda yake da hali to azumi fa na'am to amma an aka ce sai wanda yake da hali talaka ba zai ba a lokacin amma malamai suna cewa wajejen ƙarshen rayuwar annabi ya tura mu'adh dan jabal zuwa yamma wajejen shekara ta 89 kenan har zuwa shekara ta 89 ba wajabta azumi da hajji ba na'am mun ji amsoshi guda uku na'am 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 me yasa lallai daga cikin martani da malamai suka bayar wannan yana ciki yanzu kafiri ya shiga musulunci abu ne mai wahala shine ai shahadatu Allah ila annabi Muhammad to idan ya shiga musulunci akai sa'a ya shiga to abu ne mai wahala wannan ibadar a kullum ta sallah kullum ayi kuma ba so ɗaya ba ba so biyu ba kaga abu ne mai wahala to idan ya yadda ya karba zai yi dukiya yadda rai take so ka fitar ka bayar abu ne mai wahala to waɗannan abubuwa guda uku in har ya karba yi to waɗancan masu sauki ne tunda azumi ka ai so ɗaya ne a wata ɗaya ne kawai a shekara kaga mai sauki da in har ya iya yin salloli guda biyar to azumi mai sauki ne a gare shi in har ya yadda ya shiga musulunci ya yadda ya iya yin sallah ya yadda ya iya ɗauka daga dukiyarsa duk da yadda rai ke son dukiya ya bayar to yin azumi mai sauki ne yin hajji mai sauki ne wannan yana daga cikin martanin da malamai suka bayar shi yasa annabi bai ma ambaci azumi ba saboda in har sun shiga musulunci shine mafi wahala kuma suka iya yadda su tsayi da sallolin nan guda biyar duk da yadda kullum suke maimaituwa ka san dan adam da kosawa abu in zai ta maimaituwa kullum dole wani lokaci zai kosa kaga ibada ce mai wahala da zuciya na dan adam to in har bawaye iyaye yi ta zakka kuma duk da yadda dan adam ke son dukiya ya iya fitarwa bayar to azumi mai sauki ne zakka ma hajji ma mai sauki to wannan na daga cikin martani da malamai suka bayar da yasa annabi bai ambace su ba ya takaita da ambaton guda uku nan ɗaya daga cikin malaman hadisi da ake kiransa Ibnu Salah shi da yazo cewa yayi an samu akasi daga wasu daga cikin marawaita hadisi din mun gane bayaninsa wato yana ga sun rage wani abu sun rage ambaton azumi da hajji to amma wannan magana ce tana buƙatar dalili kuma ba dalili to sai zama an mayar da wannan magana ma'ana ba ta samu shiga ba a ce ta yi marawaita hadisin ne suka rage ambaton azumi annabi ya ambata wa mu'azu kuma suka ba su ambaci hajji ba annabi ya ambata wa mu'azu wannan da akwai dalili sai a karba amma tunda ba dalili kaga sai a ajiye shi a gefe Ibnu Salah ya yi wannan bayani to ɗaya daga cikin malamai na addinin musulunci Imam Al-Karmani Allah masa rahama shi kuma da ya zo martanin da ya bayar a wannan gabar sai ya ce a dangane da ibadu da ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan mutum ya shiga musulunci ba ita ce kalmar shahada ba ibadun nan guda hudu biyun sun fi muhimmanci da sallah da zakka sun fi muhimmanci shi yasa a nan gurin bayan an ambaci kalmar shahada wadda da ita ake shiga musulunci sai aka ambaci abubuwa guda biyu da suka fi muhimmanci su ne sallah da kuma zakka shi yasa ma ba ambaci azumi ba ba ambaci aikin hajji ba yace abinda zai fito maka da haka dalilai guda biyu yace dalili na farko kaga yanzu sallah ba yadda za a yi ta fadi kan mutum babu sai dai baya daga cikin wanda sallar take wajiba a kansu amma matukar yana cikin wanda sallah take wajiba a kansu ba yadda za a yi ta fadi kansa annabi ce wai salli qa'iman kai sallah a tsaye in kana da koshin lafiya fa in lam tastati in ba za ka iya yi ba fa qa'idan kai a zaune fa in lam tastati fa ala janbi in ba za ka yi a zaune ba kai a kwance kaga ba a je gacin da za a ci yanzu tunda ba shi da lafiya yana kwance sai an daga an kwantar sallah ta fadi a kansa babu wannan yana kwance koda ba zai iya kallon alƙibla ba sallah ba ta fadi a kansa to amma azumi fa azumi ya fadi kan tsohon da ba zai iya yi ba amma sallah ta fadi kan tsoho ba ta fadi ba mara lafiya da ba zai iya yi ba azumi ya fadi kan shi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sai ba da abinci fansa kaga azumi ya fadi kansa to amma sallah akwai wanda aka taba cewa ta fadi kansa babu yace haka aikin hajji yanzu mutum ba zai iya yi ba ta fadi kansa wani sai ya je masa wani zai amma sallah wani yana yi ma wani ba wanda zai iya ma wani ko bai da kudi annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikin hajji sai ya ji wani cikin sabon sa yana cewa labbaika an shuburuma ya Allah na amsa maka zan yi aikin hajji amma ba wa kaina ba wa shuburuma zan yi sai annabi yace wai shuburuma yace dan uwana ne ya rasulullah ya rasul yace to kai hajji wa kanka yace a'a yace yi hajji wa kanka tukunna sai ka zo kai wa shuburuma kaga kenan wani zai iya yi ma wani amma sallah fa wani ba zai iya yi ma wani ba to kaga wannan ya fito mana da girman wannan ibada ta sallah to mu je ga zakka zakka tana faduwa akan mutum da ba shi da lafiya ko dan ya tsufa babu ko da sai an daga an kwantar in dai dukiyarsa ta kai zakka lokacin fiddawa ya da za a fitar za a fidda zakkar sabanin azumi da aikin hajji za su fadi kan mutum to shi yasa annabi da yazo sai ya ambaci sallah da zakka bayan kalmar shahada saboda su ibadu ne wanda suna da karfin da ba yadda za a yi a sauke wa bawa waɗannan ibadu shi yasa annabi sai ya takaita da su dan ya nuna mana muhimmancin waɗannan ibadu cikin rukunan musulunci to wannan martanin da Imam al-Karmani ya mayar kenan a wannan gabar da ta sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita da ambaton waɗannan rukunai guda uku dan a nuna maka su ne mafi muhimmanci ta yadda in musulmi ya rungume su to yayi komai sauran kuma masu sauki ne kaga idan mun hada da wancan martani na farko yanzu mun samu martani guda nawa mun samu martani guda biyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma da yazo ya fito da martani wanda ya fito da shi da yasa annabi ya takaita da waɗannan rukunai guda uku gabanin nan can mun ce dalilai biyu ne ke nuna cewa sallah azumi da kalmar shahada sun fi sauran ibadu guda biyu a sallah da zakka da kalmar shahada sun fi azumi da hajji mun faɗi dalili na farko ko shine sallah da zakka ba sa faduwa kan mutum sabanin azumi da hajji za su iya faduwa wani ya masa dalili na biyu idan ka duba cikin alqur'ani sau nawa aka ambaci azumi ko a surori nawa aka ambaci azumi sura ɗaya ne ambatan azumi ya zo cikin suratul baqara Hajji fa a surori nawa aka ambace haji? Surori hudu. An ambace haji a suratul Baqara. An ambace haji a suratul Ali Imrana. An ambace haji a suratul Tauba. An ambace haji a suratul Hajji. Guda hudun nan shike. Amma zakka idan ka zo inda aka ambace su da ita da sallah kawai guri 22. Sannan inda aka ambace ta ita kadai ba iyaka. Inda aka ambace sallah ita kadai ba iyaka. Daidai dan a nuna maka muhimmancin waɗannan ibadu guda. Guri 22 aka ambace zakka tare da sallah a guri guda. Idan kana bibiyar Qur'ani kaga na farko suratul Baqara. Suratul Baqara. Na biyu suratul Nisa. Na uku suratul Ma'ida. Na hudu suratul Anfal. Na biyar suratul Tauba. Na shida suratul Ra'd. Na bakwai suratul Ibrahim. Na takwas suratul Maryam. Sai na tara suratul Anbiya. Sai na goma suratul Hajj. Na sha daya suratul Mu'minun. Na sha biyu suratul Nur. Na sha uku suratul Naml. Na sha biyar suratul Luqman. Sai na sha shida suratul Ahzab. Na sha bakwai suratul Fatir. Na sha takwas suratul Shura. Na sha takwas suratul Mujadala. Na sha tara suratul Ma'arij. Na ashirin suratul Muzammil. Na ashirin da ɗaya suratul A'la. Kad aflaha man tazakka. Sai na ƙarshe suratul Bayyin. Kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Can kuma yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata. Wadhalika dinul qayyim shine guri na karshe. To wannan in kana batun gunda aka ambaci sallah da zakka a hade, to idan kuma gurin da aka ambaci sallah a kebe zakka a kebe ba iya cikin alqur'ani, to amma kaga azumi a guri guda ne kawai. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, daga aya ta 183 zuwa ta 187 nan ne ambatan azumi. To kaga wannan duka zai fito mana da muhimmancin waɗannan ibadu guda biyu, sallah da azumi da zakka bayan kalmar shahada. To a gurguje ɗan uwa Ibn Taymiyya, shi abin da ya bayyana shine ita ibada da ka gani aqida ce da aiki. In an ce aqida, abin da mutum ya kulla cikin zuciyarsa yake mu'amalantar Ubangiji da ita na imani, da kuma aiki na gabbai, guda biyu ne. To aqida, kaga kalmar shahada ta kunshi aqida, sallah ta kunshi aiki. To shi kuma aikin yace guda biyu ne, akwai na gangan jiki, akwai na dukiya. To sallah ta kunshi aiki na gangan jiki, zakka ta kunshi aiki na dukiya. To shikenan ibada ta cika. Aqida, aiki na gangan jiki, aiki na dukiya. To idan aka ambaci shahada, aqida ta fito. In an ambaci sallah, aiki na gangan jiki ya fito. In an ambaci zakka, aiki na dukiya ya fito. To da aka zo aka duba azumi, sai aka ga aiki na gangan jiki ne, to sallah ta wakilce shi. Ko ba ambace shi ba, ba matsala. Da aka duba hajji, sai aka ga ya haɗe da aiki na gangan jiki da na dukiya, to sallah da zakka sun wakilce shi, ko ba ambace shi ba, ba matsala. Wannan martanin da Ibn Taymiyya ya bayar ke. To ina ga ƴan uwa, darussan da wannan hadisi ya kunsa ba za mu samu daman duba su ba sai mun zo majalisi na gaba, saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar. Sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa, abubuwan da muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam to ta'ala da sunayen sa kyawawa. Na'am, alaikum assalam. Na'am. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jan hankali ne ɗaya daga cikin ƴan uwa yake yi wa ƴan uwa ladanan akan kula da lokaci, shigan lokaci gabanin a kira sallah. Tabbas wannan abu da ya kula da shi, ni ma na kula da shi da fi kwana biyu ko uku ba na shigo gida dab da magariba, iyalina ta yi azumi, sai na ga tana buɗe baki. Na ce ha'a, lokacin ya yi ne? Ta ce ta je an kira sallah. Na ce wallahi lokaci bai fi kwana biyu ko uku ba, dan iya tunawa wannan maganar da yake. Wallahi na ga tana buɗe baki. Na ce ai lokaci bai yi ba. To tabbas musamman kaga kamar yanayi na yau, ai an ɗan yi lumshi, ba za a ga rana ba. To wallahi sai kaga minti biyar ko goma kafin magaribar ta yi ranar ta faɗi. Yanzu inda ba lumshin, za ka ga sai an jira ranar ta faɗi, sai ka ji ko ina ya gauraye da kiran sallah. Amma ran da aka yi lumshi da yawa, za ka ji suna ta kirayen sallah lokacin da ya yi ba. Kuma da za ka kwatanta, misali yau da aka yi lumshi, da gobe kaddare a sa'a rana ta fito, to za ka ga time ɗin da yawa yau suka kira sallah zai ƙaru a wanda za su kira sallah gobe. In rana ta zama bata buya ba, ba hadiri ba hazo. Ku kaga tabbas wannan wasa ne da ibada ƙwarai da gaske. Kuma ana cutar da bayin Allah wanda za ka sa su yi abu da ya shafi addininsu, nauyin zai ratayu a kanka. Yanzu wanda yake azumi, idan ka kira sallah ya sha ruwa lokaci bai ba, to nauyin ya ratayu a kanka. Saboda kai ɗin nan yanzu an danka amana hannunka. To kaga kuma tunda an danka amana hannunka, dole ka kiyaye ta. Allah zai tambaye ka akan ta. Shi yasa kiran sallah yana da muhimmancin da ya kamata a yi taka tsantsan. Domin mutane sun irin layin da kai, sun raja a gare ka, kai kawai suke jira, sun amince da kai, kai kuma kar ka zo ka ci amana. Al'amari ne wanda yake da girma, muna ganin shi mai sauki, amma mai girma ne gurin Ubangiji subhanahu wata'ala. Wasu za ka sa su yi sallah lokacin ta bai ba, wasu za ka sa su sha ruwa lokacin shan ruwan bai ba, musamman mata da suke gida za su iya yin sallah a lokacin, alhali kuma lokacin sallah bai shiga ba. Ku kaga waye zai ɗauki alhakin yin sallah lokacin ta bai shiga ba? Kai da ka kira sallah, su sun baka amana da yarda, kai kuma ka yi wasa da amanar, ka tozarta ta, kuma sai Allah ya tambaye ka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkan ku za a tambaye ku, kuma kowa sai Allah ya tambaye shi bisa ga abin da ya danka amana hannunsa. Yanzu ladanan nan Allah danka amanar kula da lokaci a hannunsu, kuma su kira wa mutane sallah a lokacin da ya dace. Saboda haka in sun yi wasa da wannan amanar, sai ya zamanto Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su, kuma zai musu hukunci akan abin da suka aikata. Saboda haka dole ana taka tsantsan a wajen kiran sallah. Ana samun wannan akasi da yawa, kuma wannan abun ya daɗe yana maimaituwa. Na tuno bara lokacin da aka yi azumin Ashura, na dawo ina zaune a gida, sai na ji wani yaro, wallahi murya ce ta yaro, ina ga yaron bai kai ma shekara 14 ba, yana ƙwalla kiran sallah. Kuma tunda ya kira ban ji wani guri ya kira ba, kuma ranan an ɗan yi yayyafi da ruwa irin wannan. Sai da aka samu minti goma, sannan na ji sauran masallatai sun ɗauka. To kaga irin wannan yaron, da yawa daga cikin mutane inda sun yi amfani da kiran sallar su, ai sai su sha ruwansu abunsu, kuma su yi sallar su, alhali lokaci kuma bai ba. Da an ɗan ga dungari ya ɗan yi duhu kaɗan saboda hadiri ko hazo, sai ka ji kawai ana ta kiran sallar. Amma idan da rana, gari yana da rana, ba a kiran sallar sai an tabbatar ranar ta faɗi. Kaga wannan dole ne a kula, kuma ana taka tsantsan, abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai tambayi bawa a kai. Allah ya data. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauye mizaninmu da shi. Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna. Allah ya amfanar da mu da wannan karatu duniyar mu da lahirar. Ya Ubangiji abubuwan da suka fi karfin mu ka iyan mana, abubuwan da ba za mu iya ba ka iyan mana. Ya Ubangiji ka taimaki musulmi a duk inda yake, duk inda ake danne musulmi a wulakanta shi a ci zarafinsa. Ya Ubangiji ka san guraren ka kai masa agaji da taimako. Gurin da ake cin zarafin musulmi, ake kashe musulmi, ake wahal da musulmi, ake jikkata musulmi, ka san guraren Ubangiji ka kai musu agaji. Waɗanda suke gallazawa musulmi, Ubangiji kai ma ka gallaza musu. Ubangiji ka shiga tsakaninsu da musulmi, ka ɗaukaki wannan addini naka na musulunci da musulmi, ka kaskantar da addinin kafirci da kafirai. Wannan damana da muke ciki Ubangiji ka albarkace ta. Ka sanya albarka cikin ruwan da kake saukan mana, ka ba mu ruwan da za mu iya ɗauka. Alkairan da ke cikin wannan damana Ubangiji ka tabbatar mana da su. Sharrin da ke ciki Ubangiji ka tsare mu daga gare shi. Duk wani wanda ke da bukata cikin mu Ubangiji ka san bukatarsa, ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda ke da damuwa cikin mu Ubangiji ka san damuwarsa, ka yaye masa. Duk wani wanda ke fama da jinya cikin mu komin kashanta Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Ya Ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi, ka ba mu shuwagabanni wanda suke nagartattu. Ya Ubangiji ka jagorantar da shuwagabanni na gari akan mu, kar ka jagorantar da shuwagabannin banza akan mu. Ya Ubangiji kar ka jarrabe mu da munanan ayyukan mu. Sabo da ake maka Ubangiji ka mana afuwa, kar ka jarrabe mu da shi. Kai mai gafara ne, kai mai tausayi ne, kai mai jin kai ne, kai mai afuwa ne, ka mana afuwa, ka gafarta mana, ka ji kanmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعطنا ما نتمنى وفوق ما نتمنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته